吧唧，没一样口味啊。Hukumar Kidayar Jama'a ta Najeriya ta tsara gudanar da kidayar 'yan kasar a daidai sa'ar da ake shirin mika mulki ga sabuwar gwamnati a shekara mai zuwa ta 2023. To ko hakan zai yiwu a cikin kakar zabe? A jihar Kano kuma 'yan sanda sun kama wani shugaban jam'iyyar APC mai mulkin jihar da tarin katunan zabe. Lamarin da ya sa 'yan adawa suka ce da lauje cikin nadi. Jama'a assalamu alaikum. Hukumar Kidayar Jama'a ta Najeriya ta bayyana shirinta na gudanar da babban aikin kidayar 'yan kasar a cikin watan Afrilun shekara mai zuwa ta 2023. Yan kwanaki kalilan kafin mika mulki ga sabuwar zababbiyar gwamnati. Babban zaben kasar zai gudana ne a cikin watan Fabrairu, yayin da kuma za a rantsar da sabuwar gwamnatin kasar ranar 29 ga watan Mayu. Lamarin da ya sa tuni masu fashin baki suka so mu bayyana ra'ayin cewa ba shirya aikin na kidayar jama'a a lokacin da ya dace ba. To sai dai shugaban hukumar ta kidayar jama'a Nasiru Isa Kwara a lokacin wata ziyarar aiki ta halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya a Amurka ya tattauna da Aliyu Mustafa Sokoto, inda ya ce ai aikin magaji baya hana na magajiya.
Wannan lokaci da muka neman shugaban kasa ya yadda da shi ya approve mana, mun zabe shi ne don muna son, ba mu son ainihin process na yin census da kuma ainihin sakamakon gidayen, kada harkan zabe ya shafe shi. Shi yasa muka so a yi gama zaben, aka gama zabe har result ya fito, sa'annan sai mai census. Kada ce za mu census ɗin nan koyi favorin gwamnati koyi favorin waɗansu wani ko sabon gwamnati.
Kusan lokacin da kuke gida ma kamar ba gwamnati ma, ana tsakanin sabon gwamnati da tsohuwar gwamnati. Amma hada-hadar siyasar ba zai kawo cikas ba?
Insha Allah ba zai kawo cikas ba, don ana harkan siyasa wanda yake muna son kowa ya fita ya yi zaɓe na ƙwarai, mu ma muna namu harkan shirye-shiryen gidayen.
To
ana gama zaɓe result da fito, sai mu shiga filin daga mu soma gidaya.
Wannan rabin Nasiru Kwara, ka san dai harkar zaɓe kamar da nake shekara 17 ba aishi ba, kuma wannan ma duka da shi ne zaɓe na biyar tunda Najeriya ta zama 'yantattar ƙasa. Kidaya da za ku kai na ce wai zaɓe, kidaya da me ya bambanta kidaya da aka yi can baya da wanda za ku yi?
Kidaya da aka yi can baya kusan ɗaya ne da yake ma'aikatanmu ke wannan gidaya. Shi dai kawai yanzu Allah ya kawo mu zamanin da ake amfani da na'ura. Na'ura kuma yana kawo sauƙi ga gidayen, harkan gidayen. Yana kawo kuma abinda Bature ke cewa transparency.
So
yin shafili
ba ɓoye-ɓoye.
To inda zai abinda zai babbanta kenan da wancan. Kuma wannan karon mun yi amfani da na'ura da satellite imagery
suka muka
aka ba kowane gini a ƙasar mu na Najeriya ko dinta, saboda haka duk wani wanda za a gidaya za mu danganta shi da wani gini, cewa yana ga
koda ba ginin
ginin mahalli na zama
na gida
ba na office ba, amma mun gidaya hada na office, amma office din category ɗinsu da wasu ke.
So kuma a wannan karo an ce da computer za a yi kida bayan da aka saba yin rubutu da hannu,
ko computer za a yi kida, shi yasa abin da ya babbanta shi kenan. Da
so yana da waya a yi cuku-cuku ko magudi? Ba za a iya ba,
insha Allah ba za a iya ba, don shi wannan akwai yanda aka tsara shi na'uran. Ana kiran fencing
kamar wani katanga ne,
katanga aka yi ma wanda aka bashi aiki gurin, ba zai iya wuce inda aka bashi aiki ba, saboda haka ba za a samu a ce ko ya wuce yanka amshi ba, ko kuma a ce wani ya fito daga wani guri ya zo a gida ya shi wani guri.
Yanzu mutumin da ke Nasarawa, wanda yake Benue da wanda yake Plateau, duk ba za su iya zuwa cikin jihohin juna
ba za su yaba
a kida su fiye da sau daya ba
ba za su yaba
kowa sau daya za a kirga shi
ko kuma kowa sau daya za a kida shi a gidan da ke
amma za a gane in wani an kirga shi ya dawo ne yace shi ma a saki kirga shi
to ai ka san muna da inki da muke duk wanda aka kida shi in ya zo abun aka duba cewa yana ba za a kida shi ba insha Allah
to ka san matsalar kidaya a Najeriya a tarihin kidaya da aka yi honorable Nasiru Kware shi ne kowane addini kowane kabila kowane yanki yana so a ce su suka fi yawa ta yaya za ku bullo wannan musulmi na so a ce su suka fi yawa kirista na so a ce su suka fi yawa inyamuri na so a ce shi ya fi yawa bahaushe na so a ce shi ya fi yawa haka bai rufe ya za ku yi da wannan
wannan karon kamar yadda aka yi alif dari biyu da shida
ne 2006
mun cire harkan addini da harkan
ba za a tambayi mutane addinin su
ba za mu tambaya don wannan yana da muhimmanci sosai amma muna ganin kan namu bai hadu sosai ba har ga zamu iya ce zamu yi wannan tambayoyin ba da don yana jawo mana rashin zaman lafiya so tunda shi yana da muhimmancin sa amma mun ba kai ga a ce ai in ba a yi shi ba shi gidan ba zai kammalu ba muka decided cewa gara a cire harkan addini da harkan kabilanci
to ba za a tambaye kabila ba za a tambaye addini ba
banan ne karshen tattaunawar da shugaban hukumar kidayar jama'a ta Najeriya ba za mu kawo muku ci gaban hirar ashirin mu na gaba amma kafin nan bari mu garzaya a jihar Kano inda rundunar 'yan sandan jihar a wata sanarwa ta tabbatar da kama shugaban jam'iyyar APC ne mulkin jihar na mazabar yautan arewa da ke cikin karamar hukumar mulki ta Gabasawa Aminu Ali dauke da katunan zabe har 300 wannan lamari dai ya ja hankalin wasu jam'iyyun adawa a jihar har suke zargin jam'iyyar mai mulki da kokarin shirye wata makarkashiya a yayin da aka tunkari babban zabe mai zuwa Umar Haruna Doguwa shine shugaban jam'iyyar NNPP a jihar ta Kano
to wannan abun da ya faru wani abu ne da muka kalla yana faruwa sama da sati biyu zuwa sati uku da suka wuce a yan jam'iyyar da suke gwamnati da taimakon gwamnati sun fara wani shiri suna bi gida-gida da lungu-lungu musamman kauyuka suna karɓa katunan zabe na jama'a suna tarawa a gurin su mun samu wannan rahoton a Dambatta mun samu watsanya mun samu kunci kuma duka lokacin da muka samu muna kokarin sanar da DPO da kuma director na SS da yake wannan karamar kuma shi wannan mutumin Aminu Alshana shine shugaban jami'ar APC ne wannan mazabar inda aka kama shi da katukan zabe guda 367 a gurin sa shi kadai kusan katukan zaben wannan akwatin gaba daya karbe su a fatana da kuma addu'a da nake yi shine jami'an tsaro kamar da suka dauki mataki a Kano yanzu muna yaba kwarai a dauki mataki a kowace jiha da take arewa domin hana mutane kwacewa al'umma wannan kati nasu wani shine darajar su kuma doka ce ta Electoral Act da ta ce ba a yadda wani mutum ya mallaki sama da daya ba
to amma tunda yan sanda an ce sun kama shi ko kun tabbatar da cewa yana hannun yan sandan
na je ofishin yan sanda na Bamfai kuma an tabbatar mun cewa yana tsare a bangaren CID kuma an ma nuna mun katin da aka kama shi da shi daga mu mun gamsu mun yadda yan sanda za su yi adalci a wannan kesin kuma muna ganin alamun adalci da suke a wannan kesin
to idan haka ne ku a mataki na jam'iyya me kuke dauka tunda kuma in kun dau mataki za a ce wacce hujja kuke da shi ita ta cewa misali watakila an yi ne saboda jam'iyyar ku ta NNP
to wacce hujja kike da ita tare katin jama'a 367 me dalilin me gamsu da katin su ai ba shi da wani gari da katin su daga ganin wannan tsare-tsare ne ya za a yi makudin zabe me nasa ne ai ba nashi bane ko me yasa yayi tsoro zai gudu a kama shi ko ba a nan gurin kare suke ba za ta bi suka karban katin mutane me ma ya hada wannan karban katin in ba rami me kawai a hankali da rami magana kuma ya fada da bakin sa ya fada cewa sa shi aka yi karba plan din su shine arewacin Najeriya ce ake bakin ciki ba a so ta voting da ya kamata ake so a yi downsizing din wannan voting din arewacin Najeriya kuma shine abin da muke faɗa mutane cewa waɗannan mutanen suna da agenda ta kiyayya ga arewa gaba daya
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku martanin jam'iyyar ta APC dangane da wannan batu da kuma ci gaban tattaunawa da shugaban hukumar kidayar jama'a ta Najeriya godiya ga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ya muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.